الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبت الله تبارك وتعالى تدك من دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 16 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 2436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 7 ga watan 1 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala nan da sati biyu da suka gabata mun shiga sura ta 17 a bangaren lissafi suratul Isra kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi suka iya gabata na'am
bismillah
a miji to wato wai dan uwa yana tambaya dangane da tarifin musulunci da Sheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya masa a cikin littafin sa mai suna Al-Usulus Salafa wanda yake cewa idan aka ce al-islam yace huwa istislamu lillahi bitawhid wal inqiyadu lahu bitaa wal bara'atu min ash-shirki wa ahli abinda kalima ta al-islam take nihi kamar yanda malam ya fassara mana anan yace huwa istislamu lillahi bitawhid wato shine me kauya zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da kadai tashi a cikin ibada ko kuma mu ce game da kadai tashi a cikin duk wani abu wanda yake haƙƙinsa domin in aka ce tauhidi shine kadai ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato da haƙƙinsa kenan ka kadai tashi a cikin rububiyya ka kadai tashi a cikin uluhiyya ka kadai tashi a cikin al-asma'u was sifat shine yace huwa listislamu lillahi bitawhid shine me kauya da ji da bi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da kadai tashi a cikin ibada sai yace walin qiyadu lahu bifa'a wato da me kauya zuwa gare shi wato bifa'a game da yi masa biyayya idan aka ce afa'a shine imtithalul awamir wajtinabun nawahi kwatanta duk abin da Allah ya yi umarni mutum ya yi bakin gwargwadon ikonsa kuma duk abin da Allah ya yi hannu ko manzansa mutum ya hannu idan aka ce al-inqiyad wato shine mutum ya miƙa wuya ya jayu sai yanda aka yi da shi ka zama raƙumi da akala an gane ku shine suke cewa inqada yanqadu inqiyada shine yace wal-inqiyadu lahu bi-ta'a wato da mi kauya zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da yi masa da'a kai masa biyayya sau da kafa sai yace wal bara'atu min ash-shirki wa ahli wato da raba hanya game da hada bautar Allah da wani kuma da mushrikai kenan ka dawo daga rakiya ta shirka da waɗanda suke mushrikai ba kai ba su wannan shine ma'anar musulunci kenan in aka ce musulunci kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da abin da yake banda da shi kenan a kadaita shi a cikin rububiyya a kadaita shi a cikin uluhiyya a kadaita shi a cikin sunayensa da sifofinsa sannan a miƙa wuya da shi da bi gaba da yi masa da'a duk abin da yayi umarni ko manzansa sallallahu alaihi wasallama bakin gulgudu bawa ya aikata duk abin da Allah yayi hani ko manzansa sallallahu alaihi wasallam wato bawa ya hannu sannan kuma duk wani mushriki da shirka gaba daya karba hanya da su domin haka ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana wa idza qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budu illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un sannan haka can ubangiji ta'ala yace mana qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima والذين معه إذا قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أغانيكو وند بياني يا غباتا أكن الولاء والبراء شيني دولك جبنشي لمرن دوان دي جبنشي لمرن أبنج جنسا دلمرن منزنسا وند يبا الله يبو منزنسا to wannan shine dan uwanka na hakika kuma dole ka jibinci lamarin sa duk abin da ya same shi na murna da farin ciki kai ya sama duk abin da ya same shi na rashin jin dadi kai ya sama kuma dole ka kawo masa agaji ko mun dangantarka da mutum inde ya kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala to wannan ba dan uwanka bane in ma dan uwanka ne na jini to ɗan uwantaka ce ba ta hakika ba domin ɗan uwantaka ta addini ita ce ɗan uwantaka ta hakika kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce mana wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd haka kuma ya ce innamal mu'minuna ikhwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana al muslimu akhul muslim to dan haka shine ya ce wal bara'atu minash shirki wato da raba hanya game da shirka wa ahlihi wato da mabiyanta kenan mushrikai kamar yadda ubangiji ta'ala yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum al aya na'am wani dan uwa yana tambaya dangane da abin da ya shahi temama shine yake cewa ya ji wai wani malami yana faɗa yana cewa idan kana da janaba ba laifi bane kana iya yin temama kai sallah sannan bayan me yake cewa da tambayar ta ka wa alaikum salam
lokacin sallah ne yana iya barin sallah yana iya barin
to kun yi tambayar wai kamar misali lokacin sallar asuba ne wai kana da janaba za ka iya zuwa ka yi sallah in ka yi sallah sannan ka yi arwallah ka yi sallah ko yake ni ko wai ka yi arwallah ka yi sallah sannan in ka dawo sannan sai ka yi wanka ba temama ba yake magana ko wai wanka ne yake cewa wai sai ka bar wankan ka yi arwalla ka je ka yi sallah bayan ka gama sallah sannan sai ka dawo ka yi wanka
wai saboda
kada sallah ta kunce maka to wani dan uwa ya yi tambaya mai kama da haka cewa wai in kana jin tsoron sallah ta kunce maka za ka iya yin temama ka yi sallah jin tsoron kucewar sallah wannan baya halitta ma mutum ya yi temama matukar akwai ruwa kuma matukar yana da ikon yin amfani da shi dan shi wannan maganar ta wannan malami ma da yake cewa wai kai arwalla ka je kai sallah bayan haka sannan in ka dawo kai wankan janaba wai dan kada sallah ta kuce maka
tambaya bi ta hada temama hada jantan temama cikin radio ne magana hada temama
malamin da temama to abinda muke so mu sani dai ita arwalla abu ce wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mana ya wajabta mana ya tilasa mana a duk lokacin da muka tashi zuwa sallah sawa'an tafarilla ko tanafila kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bay an gane ko ubangiji ta'ala ya zana mana arwalla anan da bayan daya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani game da kaifiyar ta tun daga farko har zuwa karshe bayani wanda yake mai gamsarwa anan Allah ya wajabta mana a duk lokacin da muka tashi zuwa sallah dole mu yi arwalla. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa in kuntum junuban fatahuru, idan kun kasance kuna da janaba, Ubangiji ta'ala ya ce fatahuru, ma'ana ku tsarkaka, ma'ana ku yi wanka. Sai ya ce wa in kuntum marba aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ga'idi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Ubangiji ta'ala yake cewa idan kun kasance kuna da janaba ku yi wanka. Kaga anan me Allah yake nihi, duk mutumin da yake da janaba to dole ne yayi wanka, domin umarni ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yi. Kenan maganar kana da janaba a ce kai arwalla ka je kai sallah, wannan kwata-kwata ya ci karo da nasi na Al-Qur'ani. Ko da sallah za ta kuce maka baya halatta kai arwalla ba tare da kai wankan janaba sannan ka je kai sallah. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa in kuntum marda, idan kun kasance marasa lafiya, an gane ko, wa in kuntum marda aw ala safarin, ko kuma kuna kan halin tafiya, hali wanda yake na bulaguro, aw jaa ahadun minkum min al-ga'id, ko kuma ɗayan ku ya dawo daga biyan bukatarsa, falam tajidu ma'an aw lamastumun nisaa, ko kuma kuka sadu da iyalinku. Ubangiji ta'ala ya ce falam tajidu ma'an, allamsu anan bi ma'ana aljima, shine saduwa da iyali. Ubangiji ta'ala ya ce falam tajidu ma'an, ba ku samu ruwan da za ku tsarkaka da shi, ma'ana ba ka da ruwan da za ka yi wankan janaba, an gane ko, ko kuma ka dawo daga biyan bukatar ka ba ka da ruwan da za ka yi arwalla, ko kuma ga ka marar lafiya ne, kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba. Shine Ubangiji ta'ala ya ce falam tajidu ma'an, wato ba ku samu ruwa ba wanda za ku yi tsarki da shi. Ubangiji ta'ala sai ya ce fatayammamu sa'idan tayyiban, wato ku nufaci fuskar ƙasa wadda take tsarkakakka, famsahu bi wujuhikum wa aydikum min. Ubangiji ta'ala ya ce ku shahi wato hannu, wannan fuskokinku da hannuwanku, famsahu bi wujuhikum wa aydikum min, ku shahi fuskokinku da hannuwanku, minhu da ƙasar da kuka shafa. To kaga anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana sababin abin da yake sawa a yi taimama shine rashin ruwa. Kenan anan matukar akwai ruwa, maganar ka yi taimama ba ta taso ba, sai in ya kasance ba ka da halin yin amfani da ruwan, in ma domin wata rashin lafiya da take tare da kai, wanda kana tsoron cewa idan ka yi amfani da wannan ruwa rashin lafiya za ta karu, ko za ta yi jinkirin warkewa, ko kuma faruwar rashin lafiya, to anan ne mutum yake da damar wato yin taimama. Don haka a dunkule malamai sun gitta sharɗa guda biyu wanda suke halitta ma mutum yin taimama. Sharaɗi na farko shine rashin ruwa, sharaɗi na biyu shine rashin iko akan yin amfani da shi. Don haka malamai sai suka dan faɗaɗa suka ambaci waɗannan sabubba, sabubba ne kamar guda shida. Sababi na farko kenan faqadul ma'i mutlaqan, kwata-kwata ya zamanto babu ruwa, kamar yadda Allah ya ce falam tajidu ma'an, idan lokacin sallah yayi ka nemi ruwa ka rasa, to anan taimama za ka yi kai sallah, ko da kana da janaba taimama za ka yi kai sallah. Bayan ka gama sallah in ka samu ruwa sannan ka yi wanka. Sababi na biyu shine malaman suka ce al-khawfu ala nafsihi aw malihi min sab'in aw sariqin in mashadi talabil ma, wato jin tsoro a karan kanka ko akan dukiyarka game da cewa namun daji ko wani dan ta'adda zai taba lafiyarka ko zai kwace maka dukiya. In har ka tafi ka nemo ruwa, to anan sai ka dina neman ruwa ka yi taimama. Misali kai ne kake da dukiya gata a aji, babu wanda za ka bar masa tsaro, idan ka tafi neman ruwa wani yakan iya yin gaba da wannan dukiya, ko kuma ga inda za ka samu ruwa sai dai tsakaninka da inda za ka je ka ɗauko ruwa akwai 'yan ta'adda waɗanda za su iya taɓa lafiyarka ko su karɓe maka dukiya ko namun daji waɗanda za su iya fatattaka ka, to anan sai ka daina neman ruwa ka yi taimama ka yi sallah. Sababi na uku shine malamai suka ce ihtiyajul ma'a lishurb, wato lokacin da ga ruwa a wajenka amma kana da buƙatar wannan ruwa domin ka sha, kana jin tsoron kishirwa za ta iya halakar da kai kafin ka je inda za ka samu ruwa, in har kai arwalla da wannan ruwa wanda yake tare da kai. Ruwanka ne bai wuce ba gudu, misali ɗan katilitir, kai kwa tafiya ce mai nisa, kafin ka je inda zaka iske ruwa kenan zaka buƙaci ruwan da zaka sha, bai wuce ba shan ka ko kuma ba zai wuce ba iya gwalgwadon kenan ruwan da zaka sha a cikin halin tafiyarka, kana tsoron kishirwa kada ta halakar da kai, to anan sai ka rike ruwanka domin sha in ya so ka yi timama kai sallah. Sababi na hudu shine suka ce al-jahlu bi wujudil ma'i, jahiltar inda za a samu ruwa. An gane ko? Kenan ka jahilci inda za ka samu ruwa, baka san ba inda za ka je ka samu, ko kuma akwai ruwan tare da kai amma ka manta kwata-kwata cewa akwai ruwa a cikin kayanka. To anan mutum sai yi timama yayin sallah, indai ka jahilci ina za ka je ka samu ruwa, ko kwata-kwata ka manta baka da shi. Sababi na biyar shine malamai suka ce jin tsoron halaka game da yin amfani da ruwa. Shine muka yi bayanin cewa kana jin tsoron idan kai amfani da ruwa ka sanya shi a jikinka wata rashin lafiya za ta faru, ko kuma kana da rashin lafiya wadda ba ta buƙatar a sanya ruwa, in ka sanya ruwa za ta yi jinkirin warkewa ko kuma za ta dadu. To anan sai ka daina yin amfani da shi ka yi taimama, domin kiyaye lafiya wajibi ne. Kamar yadda wani sahabi ana cikin tafiya ya samu rauni a wani yaƙi, sai janaba ta same shi, ya tambayi wasu jama'a daga cikin sahabbai shin yana iya taimama, suka ce a dole kai wanka. Yayi wanka, wannan ruwa da ya ratsa jikinsa ya shiga kanshi, shikenan sai ya zame masa sanadiyar halaka ya mutu. Aka faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yake cewa kun kashe shi, manzo Allah yake cewa da zai shahi kasa yayi taimama, ai ya wadatar da shi. Kaga wannan yana nuna mana ashe a duk lokacin da mutum yana da rashin lafiya wanda ya tabbata in yayi amfani da ruwa rashin lafiyar za ta yi gaba, ko za ta yi jinkirin warkewa, ko kuma rashin lafiya za ta faru a gangan jikinsa, to sai ya daina yin amfani da ruwan yayi taimama. Musamman yanzu a irin lokacin sanyi, akwai wanda da zaran ya zuba ruwa a jikin shi to rashin lafiya za ta iya kama shi, kuma ba shi da abin da zai dafa ruwa balantana yayi amfani da shi. To anan koda yana da janaba sai yayi taimama yayi sallah. Sannan sababi na shida kenan shine muka yi bayani a ƙarƙashin na biyar shine kenan lokacin da ya zamanto raunuka ko kuraje sun hada jikin mutum, mafi yawan jikinka ko mafi yawan gaɓaɓuwa na arwalla kamar fuska ko hannuwa ko ƙafa, kana da rauni da rashin wannan da kuraje, to anan mutum sai ya daina yin amfani da ruwa sai ya taimama. Waɗannan sabubba guda shida su ne suke halatta ma mutum yin taimama, amma jin tsoron kucewar sallah wannan baya halatta ma mutum ya yi taimama. Idan mutum dan kada jami'in sallah ya kuce masa, ko kuma lokacin sallah kada ya fita ya yi taimama ya yi sallah, in ya yi taimama ya yi sallah, sallah ba ta yi ba, matuƙar garuwa kuma yana da ikon yin amfani da shi. Na'am.
Kamar mutum ne kan yi rasu sai ya raba ma yan shi manomi suke yi. Sai da ya rasu kuma da za a raba gado.
Ya raba musu ne?
Gona.
Gona suke noma, na'am.
Kuma da ya rasu shikenan akwai mata biyu, wai ba a komo ba bisa kan wannan gonakin, sai aka raba sauran dukiyar da su.
Gonar kawai sai aka bar ma waɗancan maza?
Eh.
Kyauta ce yi musu kafin ya mutu, ko kuma ya bar musu ne su noma?
Ya bar musu ne, yace su rika noma su kuma da,
amma ba da sunan cewa ya ba su ba. Wai misali mutum ne yake da ƴaƴa maza da mata, ƴaƴansa maza kafin Allah ya masa rasuwa ya ba su wata gona cewa su ci gaba da nomawa, amma ba kyauta ba ce ya ba su. Da Allah ya masa rasuwa sauran dukiyar shi aka zo aka raba tsakanin mazan da matan, amma gona ba a raba ba, sai aka bar ma waɗancan mazan suka ci gaba da yin amfani da ita. Wannan wani zalunci ne wanda kuma ba komai bai janyo shi illa tsabar jahilci, wanda su da yawa faɗa suke wai mace ba ta da gadin gona. A yanzu haka a ƙauyawa ba mace ba a ba ta rabin gona. Wannan zalunci ne, kuma sai an yi aman haƙƙinta a ranar kiyama an ba ta. Duk abin da ake kiran shi dukiya, idan mamaci ya mutu ya raba, ba bambanci tsakanin namiji da mace, kowa yana da haƙƙi a ciki. An gane ko? Kowa yana da haƙƙi a ciki. Don haka maganar cewa mace ba a ba ta gona wannan wahayi ne na shaiɗani, zalunci ne haka suke yi. Don haka wannan dole wannan gonakai a dawo da su a raba tsakanin ƴaƴansa maza da mata, kowa a bashi haƙƙinsa. Ubangiji subhanahu wata'ala bai ware wata dukiya zuwa wata dukiya ya bambanta tsakanin namiji da mace a wajen gado, cewa a dukiya kaza akan za a iya ba maza ba a ba mata, ko a dukiya kaza za a ba mata ba a ba maza. Duk abin da yake dukiya ta gado, namiji da mace daidai suke, kowa yana da haƙƙi a bashi iya abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya kasa ya bashi. An gane ko wannan abu ne sananne wanda ya yadu a cikin ƙauyukan nan, mata ba a ba su gadin gona, wannan kuma zalunci ne sai an yi aman haƙƙinsu a ranar kiyama. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen wato aya ta 15 a cikin wannan sura ta 17 suratul Isra. Fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, manihita da fa innama ya hata dili nafsi wa man dalla fa innama yudillu alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta naba'atha rasula. Ubangiji ta'ala yake cewa duk wanda ya shiryu ya bi tafarki madaidaici, Ubangiji ta'ala yace fa innama ya hata dili nafsi, ya san da cewa yana shiryuwa ne ga kansa, ma'ana amfanin shiryuwarsa zai tabbata akan shi a nan duniya da makomarsa lahira. An gane ko? A nan Ubangiji ta'ala yana nuna mana duk wanda ya shiryu ya bi dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya bi tafarkinsa wanda yake madaidaici, Ubangiji ta'ala yace fa innama ya hata dili nafsi, ya san da cewa yana shiryuwa ne ga kansa, kenan amfanin wannan shiriya zai tabbata a kansa a nan duniya da makomarsa lahira. Sai ya ce wa man dalla, duk wanda ya kauce ma tafarki madaidaici ya bi shaidani, fa innama yudillu ala nafsi, ya san da cewa yana kauce ma tafarki madaidaici ne a kansa. An gane ko? Ma'ana ukubar bacewarsa za ta tabbata a kan shi a nan duniya da makomarsa lahira, tare da cewa shiryar da bawa da batar da shi abu ne wanda ke hannun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka yake cewa man yudlilillahu fala hadiya la, duk wanda Allah ya batar da shi to ba wanda ya isa ya shiryar da shi, kamar yadda yake cewa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida, falan tajida lahu waliyan murshida. An gane ko? Man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ubangiji ta'ala yace duk wanda Allah ya shiryar da shi, an gane ko? Fa huwa al-muhtadi, wannan shine shiryayye, wanda Allah ya nufaci shi da shiriya wannan shine shiryayye. Amma duk wanda Allah ya batar da shi ba za ka samu wani ya shiryar da shi ba. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yahdillahu fa, yake cewa man yahdillahu fa, yake cewa fala mudillala wa man yudlil fala hadiyala, duk wanda Allah ya shiryar da shi ba wanda ya isa ya batar da shi, duk wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya isa ya shiryar da shi. To shiriya da batar da bawa abu ne wanda ke hannun Allah, amma kowa Ubangiji subhanahu wata'ala da ya halicci bayinsa, Ubangiji ta'ala ya nuna mana hanya guda biyu, ga hanya ta shiriya ga hanya ta bata. An gane ku? Kuma ya ba mu hankali da tunani mu tsaya mu zaba ma kanmu abinda muka ga ya dace, kamar yadda yake cewa inna hadaina husabila imma shakiran wa imma kafura, kamar yadda yake cewa wa hadaina hunnashidaini. To Allah ya nuna ma kowa hanya ta kurai da hanya ta banza. Idan ka zaba ma kanka hanya ta kurai, Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya taimaka maka game da binta. Idan mutum ya zaba ma kansa hanya ta banza bayan gaskiya ta bayyana gare shi, Ubangiji ta'ala sai ya karkatar da zuciyarsa ya makautar da shi in ya so ya ƙara zunuwa, kamar yadda yake fanan ma zabu azagallahu qulubahum. To dan haka ka'ida a nan abinda muke so mu sani, lalle shiriya a hannun Allah take, shiriyar da ake kiranta hidayatut tawfiq, duk wanda Allah ya masa dace da wannan shiriya to ba wanda ya isa ya batar da shi, amma duk wanda Allah ya batar da shi to ba wanda ya isa ya shiryar da shi. Don haka Ubangiji ta'ala ya ce ma manzansa innaka la tahdi man ahbabta, lalle ba ka iya shiryar da wanda kake son shiryuwarsa, walakin Allah yahdi man yasha, sanadiyar Ubangiji ta'ala shike shiryar da wanda ya su wa huwa a'lamu bil muhtadin, kuma shi yafi sanin wane ne yafi cancanta game da shiryar da shi. To dan haka anan yace man hitada fa inna ma yahtadi li nafsi, duk wanda ya shiryi Ubangiji ta'ala yace ya san da cewa yana shiryuwa ne ga kansa domin amfanin shiryar zai tabbata a kansa. Wa man balla, duk wanda ya karkace ma tafarki wanda yake na gaskiya, fa inna ma yadillu alaiha, cewa yana bacewa ne a kansa, ma'ana domin ukubar bata za ta tabbata a kansa. Wannan daidai yake da fadar Ubangiji subhanahu wata'ala, man amila salihan fa li nafsihi wa man asa'a fa alaiha. Daidai yake kuma da fadar sa, fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Sai yace wala taziru waziratun wizra ukhra, Ubangiji ta'ala yace duk wata rai mai daukan zunubi ba ta daukan zunubin wata rai ta daban, wani ba zai yi laifi ba a kama wani da laifi a ranar kiyama. Misali, uba ba zai yi laifi ba a kama dan shi da laifi, ko kuma da yayi laifi a kama mahaifinsa da laifi, ko dan uwa yayi laifi a kama dan uwansa balantana wanda ma ba su da wata alaka, ba su da wata danganta. Ubangiji ta'ala yace wala taziru waziratun wizra ukhra, rai mai daukan zunubi ba ta daukan zunubin wata rai ta daban. Amma ka'ida anan, in ba kai ba ka nuna masa hanya wanda take tabata, domin duk wanda ya kurta ma jama'a hanya ta halaka ta saba ma Ubangiji subhanahu wata'ala, to yana da zunubi gwalgwadan adadin waɗanda suka bi wannan hanya. An gane ku? Gwalgwadan waɗanda suka bi wannan hanya da ya shata musu tabata, in sun kai mutum dubu nawa, to yana da kasan zunubi a ranar kiyama. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi la yanqusu min awzarihi shay'an. Manzon Allah yake cewa duk wanda ya sunnanta sunna mummuna, ka nuna ma mutane ayyuka na saban Allah, in ma kai ka kirkira suka biyo baya, ko kuma aiki ne na saban Allah wanda jama'a sun san da shi amma sun kaurace masa sun manta, sai ka zo ka hulhudu wurin ka rayar da shi. An gane ku? To duk wanda ya bi wannan hanya, manzo Allah yace kana da zunubin sa. An gane ku? Fa alaihi wizrahu, yana da zunubin wannan hanya da ya kirkira, kuma da zunuban duk waɗanda suka bi wannan hanya har zuwa kiyama. Dan haka ka'ida, duk wanda ya sunnanta ma jama'a saban Allah, to yana da adadin zunuban duk waɗanda suka saba masa. Dan haka Ubangiji ta'ala yake faɗa, yake cewa li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm, dan su dau zunuban su cikakke a ranar kiyama, kuma su dau zunuban waɗanda suka batar da su ba tare da ilimi ba. In ka batar da mutum, to kana da zunubin sa. Haka Ubangiji ta'ala yake cewa wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim, Ubangiji ta'ala yace za su dau nauyin zunubin su da nauyin waɗanda suka batar da su, kuma tare da nauyin zunubin su. Ka dau naka, ka dau zunuban adadin jama'ar da mutum ya batar da su, wal iyazu billah. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa babu wata rai da za a kashe har zuwa kiyama face dan annabi Adam na farko wanda ya kashe dan uwansa yana da kaso na zunubi. Manzon Allah yace li annahu awwalu man sanna al-qatla, domin shine farkon wanda ya sunnanta kisan kai. To shine anan kenan da Allah yace wala taziru waziratun wizra ukhra, rai mai daukan zunubi ba ta daukan zunubin wata rai na daban. Ubangiji ta'ala sai yace wa ma kunna mu'azzibina, bamu zaman tuba masu azabtar da bayinmu hatta na ba'atha rasula, sai idan mun turo manzo, manzan ya kiraye su sun kiji sannan su cancanci azaba. Wannan tsantsar adalci na Ubangiji subhanahu wata'ala, kafin ya turo manzanni babu wata al'umma da Ubangiji subhanahu wata'ala ya danke ta da azaba. An gane ku? Sai ya turo manzo, manzo idan ya isar da sakonsa, jama'a sun kiji sun ki karba ma wannan manzo, sannan azabar Allah take biyowa baya. Annabi Nuhu da Allah ya turo shi, shin a farkon turo shi Allah ya damke su da azaba, ko kuma kafin ya turo shi? Sai da suka juya hannun agogo baya, suka dukufa akan hada bautar Allah da wani abin kasa, sannan Allah ya turo Annabi Nuhu. Annabi Nuhu sai da ya shekara 50,000 yana kiran su zuwa kadaita Allah a cikin ibada. Da suka kiji suka ki gani, Ubangiji ta'ala ya turo masa sakon cewa nan gaba ba wanda zai yi imani daga cikin mutananka. A lokacin nan yayi addu'a yace Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin da yara. Sannan azabar Ubangiji subhanahu wata'ala ta biyo baya. To shine anan Allah yace wa ma kunna mu'adhibina bi muzamantu ba masu azabtar da bayin mu hatta na ba'atha rasula. Ubangiji ta'ala yace sai mun turo da manzo. Wanda mun yi bayani a baya na daga cikin hikima ta Ubangiji subhanahu wata'ala game da turo da manzanni shine a katse ma bayi hujja, ba su da wata hujja da za su ba Ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama. Kamar yadda yake cewa rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Dan haka Allah ya turo manzanni kuma sun isar da sakon sa. Dan haka yake cewa walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى. Ubangiji ta'ala yace da a ce za mu halaka su da wata azaba min qablihi gabanin turo da manzanmu. Laqalu da sun fada sun ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan me ya hana ka turo mana da wani manzo na musamman. Fanattabi ayatika manzan ya kiraye mu izuwa binka mu ba ayoyinka min qabli an nazilla kafin mu kaskanta mu lakanta wa nakaza mu kunyata a cikin wuta. To dan haka adalci ne na Ubangiji subhanahu wata'ala baya halakar da al'umma sai ya turo manzo na musamman ya kiraye su izuwa kare tashi a cikin ibada. Idan sun ki ji sun ki gani sun ki karba ma manzon sannan azabar Allah subhanahu wata'ala ta biyo baya. Zamu tashi kenan aya ta 16. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qala Allahu azza wa jalla wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha alqawlu fadammarnaha tadmira wa kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al'akhirata wasa'a laha sa'ayaha wa huwa mu'min fa ula'ika kana sa'yuhum mashkura kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقود مذموما مخذولا. وبنجي تعالى كيتشوا وإذا أردنا أن نهلك قرية وبنجي تعالى يتش إذا مكينهم حلك القرية mi ake nihi mazaunanta domin ba alƙaryar karan kanta ba. A duk inda Allah yake ambaton alƙarya abinda ake nihi kenan mazaunanta kenan jama'arta. Kamar yanda yake cewa wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan. Abinda ake nihi mazaunanta shine anan Ubangiji ta'ala yace wa idza aradna an nuhlika qaryatan idan muka yi nihin halakar da wata alƙarya. Ubangiji ta'ala yace amarna mutrafiha sai mu umarci wato mawadatanta cewa su yi mana biyayya su bi dokokin mu. An gane ko fa fasaqu fiha. Ubangiji ta'ala yace sai su yi rashin da'a a cikin alƙaryar kenan su ki yi mana biyayya. Abinda ake nihi da fa fasaqu fiha shine ay kharaju an da'ati Allahi azza wa jalla. Domin in aka ce al-fisq shine al-khuruju an da'a, an gane ku rashin biyayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine Ubangiji ta'ala yace amarna mutrafiha sai mu umarci wato mutrafiha mawadatan al-karir da cewa mu dora musu dokoki ku yi mana biyayya. Ubangiji ta'ala yace fa fasaqu fiha sai su yi rashin da'a fa haqqa 'alayha al-qawlu wato kalima ta azaba sai ta gasgata a kansu. Ubangiji ta'ala ya ce fadammarna ha ta dimira, wannan alkarya sai mu halakar da ita halakarwa. A nan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna mana komai yana da sababi. Sababin abin da yake janyo halaka ga al'umma shine rashin da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine anan yace wa idza aradna an nuhlika qaryatan, idan mun yi nihin halakar da wata alqarya. Kenan menene sababin halakar da ita? Ubangiji ta'ala sai yace amarna mutrafiha. Lafazin amarna kusan ma'ana uku yake da shi anan. Imma ya zamanto amarna mutrafiha min al'amr, kenan sai mu umarci mawadata su ne mali'imta. Domin in aka ce at-taraf shine wato ni'ima, jin daɗi, wadata kenan. Idan aka ce mutrif wanda yake kenan mali'imci, shine Ubangiji ta'ala ya ce amarna mutrafiha, kenan sai mu umarci mawadatan mu ce ku yi kaza, ku daina kaza, mu dora musu dokoki. Ko kuma amarna sai ya zamanto kenan daga fadarsu da suke cewa amarahumullahu ai aktharahum, Ubangiji ta'ala ya ce sai mu yawaita mawadata a cikin alkariyar, mu yawaita su masu kuɗi, mawadata su zamanto sun fi kowa, sun fi talakawa yawa. An gane ko? Wanda daman galibin abin da yake sa ɗan adam ya ringa jiji da kai ya wuce gona da iri ita ce wadata. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa innal insana la yabga an ra'ahu istaghna, lalle shi irin mutum Ubangiji ta'ala yace yana shishigi, yana ƙetare iyaka lokacin da yaga kansa cewa ya wadatu. Kaga in mawadata suka yi yawa a cikin al'umma, to zaka samu sabon Allah ya fi yawa. Wannan ka'ida ne. Ko kuma amarna mutrafiha, anan sai ya zamanto kenan minal imara, sai mu shugabantar da wato mawadata su zamanto su ne shugabanni. Shi kuma duk lokacin da mutum yake da wadata, galibi shaitani yakan zo ya ziga shi, ya kumbura masa kai, ya ringa karye inda ba gaba, duk wani abin da yake so sai ya takaye. To shine anan Ubangiji ta'ala yace idan mun yi nihin halakar da alkarya, kenan amarna mutrafiha, mawadatan sai mu umarce su da cewa su yi mana biyayya, ko kuma sai mu yawaita mawadata a cikin alkarya, ko kuma sai mu shugabantar da mawadata. An gane ku? Ubangiji ta'ala ya ce fa fasaqu fiha, sai su yi rashin da'a gare mu. Idan suka yi rashin da'a, Ubangiji ta'ala ya ce fa haqqa alaiha alqawlu, kalima ta azaba sai ta cancanta akan wannan alkarya. Fa damarna ha ta dira, Ubangiji ta'ala ya ce sai mu halakar da wannan alkarya, wato halakarwa. Hadisi ya inganta a cikin sahihai daga Zainab bintu Jahash, Allah ya kara mata yadda, take cewa lalle wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo wajenta a firgice. Manzon Allah yana cewa la ilaha illallah wailun lil arabi min sharrin qadiktara. Manzon Allah ya ce yake la ilaha illallah, ce yake kai can larabawa, wani sharri da mugunta ya tunkaro su. Maza Allah sai yake cewa futihal yawma min radimi ya'juja wa ma'juja mithla hadhihi wa halaka bi usbu'ihil ibham wallati taliha. Maza Allah yake cewa katangarda zulkarnain yayi ya katangance, ya kare ya'juja wa ma'juja. Maza Allah yace a yau fa an huda katangar. Maza Allah yace gulgudan haka sai ya hada wannan manuniya da babbar yatsa yayi haka. An huda wannan katanga gulgudan haka, manzon Allah ya ce an huda wannan katanga, wanda katanga ce wadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul Kahf, wanda wasu bayin Allah suka kai kukan cewa ya ajuje wa ma'ajuje, suna ƙetarewa, suna yi musu banna. Shine suka nemi cewa za su sanya masa lada ya gina katanga wadda za ta tsare ta zaman tosha maki tsakaninsu da su. To shine anan lokacin da za a gina katangar, shine yake cewa atuni zubar al-hadidi hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigi alayhi qitra famasta'u an yadhharuhu wamasta'u lahu naqaba. Ya musu katanga wadda take amintatta, wadda yace katangar nan ba yanda za a yi su hausa manta sallako, yace wamasta'u lahu naqaba, kuma ba sa iya tillata. An gane ku? Ba za su iya tillata ba. Amma a gaban ne Allah yake cewa fa iza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Idan alƙawarin Ubangiji subhanahu wata'ala ya zo, shine alkiyama idan ta kusanto, Ubangiji ta'ala zai maida wannan katanga ta rugulguje. kuma alƙawarin Ubangiji gaskiya ne, tabbas ne, duk abinda Allah ya yi alƙawari sai ya zo. To wannan alamun alkiyama ne tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye suka fara bayyana, wannan katanga kenan ta kama hanyar rushewa, wanda su kuma alama ce daga cikin manya-manyan alamomi guda tara na tashin alkiyama, wanda idan suka hauro wannan katanga ta rushe suka shigo duniya za su banna ta komai, hatta da ruwan teku gaba ɗaya za su shanye shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, su zamanto masiba a cikin ƙasa ko ina su yabe. Annabi Isa zai kaskanta kai da mu'mini zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ta'ala zai halakar da su ya aiko wasu tsuntsaye su zo su ɗauki gawar su je su jefa su inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya so. To don haka wannan katanga kenan da Zulkarnaini ya yi ita ce manzon Allah ya fito a cikin dare a firgice yana cewa la ilaha illallah wailul lil arabi min sharrin qad iktarab, sai manzon Allah yake cewa an bude wannan katanga ta Ya'juj wa Ma'juj, manzon Allah yake cewa kwatancin haka an huda ta. Wato Zainab sai ta ce ya Rasulullah anuhu laku wa fina salihun, ya Rasulullah yanzu a halakar da mu alhali akwai mutanen ƙurai a cikin mu, manzon Allah sai ya ce na'am idza kasura al-khabas, idan datti ya yawaita a ban ƙasa to ko da mutanen ƙwarai Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai iya halakar da bayansa, in dai saban Allah ya yawaita to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai halakar da bayansa. Halaka kada ka tsammaci cewa halaka na a saukar da wata azaba gaba ɗaya a halakar da jama'a, a hatta da wannan kuncin rayuwa da talauci da rashin lafiya da take addaba al'umma ba komai yake janyo ta illa saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan shi ma wani nau'i ne wanda yake na halaka. To shine anan take tambaya ta ce anuhu laku wa fina salihun, ta ce ya Rasulullahi yanzu za a halakar da mu alhali akwai mutanen ƙurai a cikin mu, manzon Allah ya ce na'am ƙurai idza kasura al-khabath, idan datti ya yawaita saban Allah ya yawaita to jama'a ba za su kai labari ba. To dan haka wannan kenan yana nuna mana ashe sababin abin da yake janyo ma al'umma halaka shine rashin da'a ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Dan haka anan Allah ya nuna mana cewa idan muka yi nihin halakar da wata alkarya, Ubangiji ta'ala ya ce amarna mutrafiha, sai mu umarci mani'imta cewa su yi kaza su daina kaza, fa fasaqu fiha, Ubangiji ta'ala ya ce sai su yi mana rashin da'a, fa haqqa 'alaiha al-qawl, kalima ta azaba sai ta gasgata ta cancanta a kansu, fadammarna ha ta dimira, Ubangiji ta'ala ya ce sai mu halakar da wannan alkarya, wato halakarwa kenan. Ba abin da ke kawo ma al'umma ci gaba da kwanciyar hankali da sabon arziki da nutsuwa face biyayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Idan masiba ta yawa a cikin al'umma ba komai yake yayi wannan musiba ya kawo kwanciyar hankali face biyayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk wani abin da ake na rashin dacewa a dina. To shi ne Ubangiji ta'ala sai yake cewa wa kam ahlakna min al-quruni min ba'di nuh, Ubangiji ta'ala ya ce al'ummu nawa muka halakar da su min ba'di nuh, bayan halakar da mutanen annabi Nuhu, ma'ana bayan annabi Nuhu ya zo ya wuce, Ubangiji ta'ala yake tambaya yace al'ummu nawa muka halaka, Allah kadai ya san adadin su. Ya ambata mana akwai wato adawa mutanen annabi Hudu, wanda annabi Hudu ya zo bayan annabi Salih, adawa sun kangare ma Ubangiji subhanahu wata'ala, Ubangiji ta'ala ya halakar da su kamar yanda ya halakar da mutanen annabi Nuhu, illa kasancewar azabar ta sha bamban, azabar da Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu ya halakar da su ne da ruwa, wanda sama ta ringa bulbulo da ruwa, ƙasa ta ringa bulbulo na ta fafatahana abwabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna, kamar yanda yake cewa waqila ya ardu bla ima'aki wa ya sama'u aqli'i wa jibal ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi, sama ta ringa zubar da ruwa, ƙasa ta ringa bulbulo da ruwa, gabaɗaya sai da Allah ya halakar da duniya, ba wanda ya tsira sai annabi Nuhu da wanda yake tare da shi a cikin wannan jirgi, kamar yadda Allah ya ce fa anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhur thumma aghraqna ba'du al-baqi. To haka su adawa Allah ya halakar da su da wata iska, kamar yadda ya ce inna arsalna 'alaihim rihan sarsara fi yawmin hasin mustamir, tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Haka sanudawa mutanen Annabi Salih su ma sun biyo baya Ubangiji Subhanahu wata'ala ya halakar da su da wata azaba shine tsawa ta mala'ika. Haka mutanen Annabi Lulu Ubangiji Subhanahu wata'ala ya halakar da su. Haka mutanen Annabi Shu'aib da sauransu. Haka mutanen Annabi Musa Fir'auna da mabiyansa. To shine Allah yake cewa wa kam ahlakana minal quruni min ba'dikum. Ubangiji ta'ala yace al'ummu nawa muka halaka bayan mutanen Annabi Nuhu. Sai yace wa kafadi, wannan kenan jan kunni ne Ubangiji Subhanahu wata'ala yake ma al'ummu jama'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su da duk waɗanda suke da hali irin nasu har zuwa kiyama. Sai yace wa kafadi rabbika bi zunubi ibadihi khabiran basira. Wato ya isa da Ubangijinka, ma'ana Ubangijinka ya isa wato khabiran masani bi zunubi ibadihi game da zanubban bayinsa, basiran kuma ya isa mai gani game da ayyukansu. Ma'ana Ubangiji ta'ala ya san duk abinda bayinsa suke aikatawa na laifi kuma yana ganinsu. Kenan babu inda za su ɓace masa, domin duk abinda yake cikin sammai da ƙasai baya ɓoyuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Shi ya halicci bayinsa kuma ya san me suke aikatawa kuma yana da iko akan dukkansu. Shi ne yace wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi khabiran basira. Ubangijinka ya isa wato bi zunubi ibadihi game da zunubban bayinsa, kenan ya isa khabiran masani ne, basiran kuma mai gani ne game da ayyukansa, ayyukansu. Kenan yana ganin su kuma ya san me suke aikatawa. Shine sai yace man kana yuridu al-ajilata. Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya zamanto yana nihin magaggauciya ita ce duniya. An gane ko? Da me yake nihin ta kenan? Da aiki wanda yake na lahira, aiki wanda yake na ibada. Ya zamanto mutum kawai hannunsa ita ce rayuwa ta duniya. In ma wani aiki na ibada yake aikatawa, to yana aikatawa ne kawai dan neman yaban jama'a ko kuma dan neman wani amfani wanda yake na duniya. Shine Ubangiji ta'ala yace man kana yuridu al-ajilata, duk wanda ya zamanto na nihin magaggauciya ita ce duniya, ko kuma kwata-kwata ma wanda bai meka wuya ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, wanda rayuwar duniya ita ce kadai wato ya dauka a matsayin gaya, babu wata rayuwa nan gaba. Shine Ubangiji ta'ala yace man kana yuridu al-ajilata, duk wanda ya zamanto yana nihin magaggauciya ita ce rayuwar duniya. Ubangiji ta'ala yace ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuri. Za mu gaggauta masa abinda muke so, wato anan duniya kenan, ga shi wanda muke nihin mu gaggauta masa. In mutun ya zamanto hannunsa ne rayuwar duniya, idan Allah ya ga dama ya samu abinda yake bukata a duniya, kuma in Allah ya ga dama ya hana shi, yana son aibe shi, yana son ya samu amfanin duniyar, to ba zai samu ba. An gane ku? Dan ba abinda kake so ba za ka samu, sai abinda Allah yake so. Saboda mu ƴaƴan Adam muna da irada tamu, muna da mashi'a tamu, amma irada tamu da mashi'a tamu mai biya ce ga mashi'a ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Mutun nawa zai yi aiki saboda neman yaban jama'a, dan neman a tila masa ƙasa, dan neman wani amfanin duniya, amma ba zai samu komai ba. Kaga Allah bai yi nihin ya samu ba, kuma duk wannan aiki da mutum ya aikata ba ya da sakamakon lada a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, face ya zaba. Mutum nawa ya kafirce ma Ubangiji wanda duniya kadai yake so kuma bai same ta ba. To shine anan Ubangiji ta'ala yace ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuri. Za mu gaggauta masa anan duniya, an gane ko, abinda muke so kuma ga wanda muke nihin gaggauta ma kyau. Sai yace kuma ja'alna lahu jahannama. Sannan a lahira Ubangiji ta'ala yace za mu sanya masa wutar jahannama, yaslaha, zai shiga cikin ta ya kunu, mazmuman, yana abin zargi, madhura, yana abin nisantawa game da jin kai na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Dan duk wanda aikin sa ya zamanto tsantsar duniya ce kadai yake so, to wannan ya zama shirka. Koda ibada ce ya zamanto mutum kwata-kwata kawai shi rayuwar duniya yake da bukata da wannan ibada, to wannan matsayin ta shirka ce babba. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yace man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhsarun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa ba'ilun ma kanu ya'malu, wanda ko ya zamanto aikin sa na ibada yana yi ne dan Allah, kuma yana yi dan jama'a su yaba masa, ko kuma dan neman wani abu wanda yake amfani na duniya, to wannan aiki da yake aikatawa kwata-kwata ya baci. Ubangiji subhanahu wata'ala ba zai saka wuta masa da lada akan wannan aiki a gobe kiyama. To shine anan yace thumma ja'alna lahu jahannama, sannan a ƙarshe kenan Allah yace za mu sa masa wutar jahannama, ya sulaha zai shiga cikin ta ya kunu madhmuman, yana abin zargi madhura, kuma yana abin nisantawa game da jin kan ubangijinsa. Sai yace wa man arada al-akhirata, duk wanda ya nufaci wato gida wanda yake na ƙarshe. An gane ko kenan, wannan an yi da kashi na farko kenan masu aiki saboda neman duniya, anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana. Don haka hadisi ya inganta a cikin sunan Ibn Majah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya nemi ilimi saboda ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu, manzo Allah yace ba ya shiga aljanna ba ko kanshinta ba zai yi ba. Wanda ya nemi ilimi wato dan ya karkato da huskokin mutane su tara masa ƙasa su ringa girmama shi, ko wanda ya nemi ilimi wato dan wato yayi jayayya da waɗanda suke masana ya wautar da hankulan jahilai, ko kuma wanda ya nemi ilimi saboda neman wani tarkace wanda yake na duniya. An gane ko? Domin neman wani tarkace na duniya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba ya shiga aljanna ba ko kanshinta ba zai yi ba. To dan haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana misali da ilimi, domin ilimi aiki ne wanda yake na lahira, idan ka sarrafa shi zuwa duniya kenan wannan shine zai janyo ma mutum irin wannan azaba. Dan haka kowane aiki na ibada in dai mutum ya maida shi saboda neman duniya, to Ubangiji subhanahu wata'ala ba zai saka wuta masa da lada akan wannan aiki face azaba. To shine yace wa man arada al-akhirata, wato duk wanda ya nufaci wato gida na ƙarshe ita ce lahira, wasa alaha sa'ayha, yayi aiki saboda ita irin aikin ta wanda ya dace da ita. Wani aiki ne wanda ya dace da ita? Shine aikin da ya hada sharuɗa guda biyu, yi dan Allah da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani aiki na ibada ba yanda za a yi Allah ya karba bawa ya samu sakamako akan wannan aiki a gobe kiyama, sai idan ya cika sharuɗa guda biyu. Farko yi dan Allah, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sharadi na biyu shine almutaba'a, koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa, kai wannan ibada gwalgwadon yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi. An gane ku? Domin ya faɗa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, a wata riwaya yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, duk wanda ya aikata aiki aikin da babu umarnin mu akan sa, manzo Allah yace za a watsar masa da aikin sa, domin Ubangiji ta'ala ba a bashi gaban kaikai, aiki tacicce yake so. Tacicen aiki ko shine wanda aka yi da kyakkyawar niyya, kuma aka yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan aiki shine aiki na lahira, wanda mai aiki zai amfana da shi. Dan haka yace wasa'alaha sa'ayha, yayi aiki saboda lahira kenan, aikin ta irin aikin ta wanda ya dace da ita. Ubangiji ta'ala sai yace wa huwa mu'min, kuma halin yana mu'mini, kaga sharuɗa kenan na shiga aljanna, imani sannan aiki wanda yake na ƙwarai. Aiki na ƙwarai shine wanda ya hada sharuɗa guda biyu, kyakkyawar niyya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin in aka ce al'amalus salih kenan aikin da aka yi dan Allah, kuma aka yi shi akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan aiki koda bawa yayi to matukar baya da imani Allah ba zai karbi wannan aiki ba. Yanzu misali kafiri ne yaga musulmi suna sallah, ya je yayi arwalla, ya tashi yayi ya tambaye su wa kuke ma sallah, suka ce Allah muke ma, ya kakkabe zuciyarsa zai yi sallah saboda Allah, yayi ta kuma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar, ba yanda za a iya samu sakamakon lada akan wannan sallah. Domin me yasa sharadi ya ratsi? Shine imani. Dan haka shine sai Allah ya ce wa huwa mu'minun, halin yana mu'mini. Ubangiji ta'ala sai ya ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, wadannan wato aikin su ya zamanto mashkura, abun godiya ne a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, abun karba ne kuma abun sakauta musu ne akan ayyukansu. Dan haka yake cewa wa man ya'tihi mu'minan qad amila as-salihati fa ulaika lahum ad-darajatu al-ula, duk wanda yaje ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, an gane ko halin yana mumini kuma ya aikata ayyuka na ƙwarai, to shi yake da matsayi wanda yake madaukaki, ita ce aljanna da Allah ya tanada. To dan haka shine anan Allah ya ce fa ulaika, waɗannan waɗanda suke nifatar lahira da duk abin da suke aikatawa na ibada kuma suka aikata aiki aikinta wanda ya dace da ita, Ubangiji Ta'ala ya ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, waɗannan aikinsu ya zamanto mashkuran, abun karba ne a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ko mun kankantar shi, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala domin mai godiya ne, baya rena kadan, ko mun kankantar aiki idan bawa ya aikata, in dai yayi kyakkyawar niyya kuma ya aikata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi, to Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai karbi wannan aiki. Wanda kar mu manta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana karuwa ce daga cikin banu Isra'ila, kishirwa ta kurota ta zo wata rijiya, ta shiga ta sha ruwa, da ta fito sai ta ga wani kare yana kartan ƙasa, ta tausaya masa, ta koma cikin rijiyar ta ciko kuffinta da ruwa, ta ba wannan kare ya sha. Wannan aiki da ta yi dan Allah, ta shayar da wannan dabba wanda tafi kowace dabba kaskanci, kare yana daga cikin dabbobi waɗanda suka fi kowace dabba kaskanci, a sakamakon wannan aiki Ubangiji Ta'ala ya karbi wannan aiki ya kai ta alheri, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana. To anan kare ne fa ta shayar, ina ga dan adam, kuma duk shashancin da ta yi a baya Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya gafarta mata. Kuma gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wani ne yana wucewa akan hanya, sai ya ga abin da yake iya cutar da masu wucewa, sai ya karye wannan reshen itaciya, a sanadiyar reshen itaciyar da ya karye, kada ya karci jama'a, Ubangiji Ta'ala ya karba aikin ya kai shi aljanna. To dan haka Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala duk wanda ya yi aiki, in dai aiki ne dacacce, ga kyakkyawan niyya, ga koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, komin kankantar aikin Ubangiji Ta'ala zai karba. Kuma shi aiki bawa bai san ba aikin da zai fitar da shi a ranar kiyama, dan haka ba a rena aiki na ƙwarai, komin kankantar shi. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahqiranna minal ma'ruf shay'a, karka wulakanta wani abu in dai aiki ne wanda yake na alkhairi. Manzo Allah sai yake cewa ko da ruwa ne zaka janyo a guga ka zuba ma dan uwan ka ya sha ko ya amfani da shi, manzo Allah ya ce kada ka rena. A wata riwaya manzo Allah ya ce ko da zaka hadu da dan uwan ka ne da fuska wanda take sakakka kana masa walwala, manzo Allah ya ce kada ka rena, in dai aiki ne alkhairi ko mun kankanta shi kada ka rena. To shine anan Ubangiji Ta'ala ya ce fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, waɗannan aikin su ya zamanto mashkuran, ma'ana abun godiya ne akan sa, abun karba ne a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, kuma abun sakauta musu lada ne. Sai ya ce kullan, kowane daya da wanda yake yi dan duniya da wanda yake yi dan lahira, numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min a'ba'i rabbik, kowanne Ubangiji Ta'ala ya ce muna da tarshi game da kyautar Ubangijinka, da wanda yake yi dan duniya da wanda yake neman lahira, kowa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yana bashi anan. Me yasa? Saboda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman ne, mai gamammiyar rahama ne a nan duniya, wanda ta hada mu'minai ta hada kafirai. Sai ya ce wa ma kana aba'u rabbika mahzura, kyautar Ubangijinka bata zamanto ba abin hanawa ga daya a nan duniya. An gane ku? Kenan anan duniya da mu'minai da kafirai kowa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala na bashi, kowa arzikin da yake ci arziki ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, da mu'minai da kafirai ba wanda Allah ya hana anan duniya, kowa Allah ya bashi. Sai ya ce wa ma kana aba'u rabbika mahzura, yace kyautar Ubangijinka bata zamanto ba abin hanawa ga daya, sawa'an mu'mini ko kafiri. Sai ya ce unzur kaifa, Ubangiji Ta'ala yace idiba inazari, kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd, yanda wato muka fifita junan su akan juna, ma'ana ƴaƴan adam mun fifita junan su akan juna, wani yafi wani arziki, wani yafi wani aiki wanda yake na ƙwarai. An gane ko? Allah bai yi mu ba daidai, Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya bambanta mu ta bangaren arziki, ta bangaren halitta, ta bangaren menene, kowa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ajiye shi matsayin da ya dace da shi. sai yake cewa walal akhiratu ubangiji ta'ala yace lalle wato gida na karshe ita ce lahira akbaru darajatin ubangiji ta'ala yace ita ce mafi girma ga matsayi game da gida na duniya wa akbaru tafdila ubangiji ta'ala yace ita ce mafi girma kuma game da fifiko akan rayuwa ta duniya domin duk wanda ya dace da gida na lahira ita ce aljanna to wannan ya dace da komai abin da yake gure amma duk wanda ya samu komai a nan duniya idan bai dace da aljanna a ranar kiyama to wannan ya rasa komai me yasa saboda kasancewar jin dadi na hakika shine jin dadi na lahira rayuwa ta hakika ita ce rayuwa wadda take ta lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi manzo Allah yake cewa za a zo da wanda yafi kowa jin dadi a nan duniya wanda yafi kowa ni'ima a ranar kiyama za a zo da shi manzo Allah yace za a tsoma shi wuta tsomawa dai tak sannan sai a fito da shi sai a tambaye shi a ce wai shin wani jin dadi ya taba wucewa da kai a duniya ka taba wani jin dadi a duniya rantsuwa zai yi da Allah da dai a rayuwar shi bai taba jin dadi ba kwata kwata ya manta duk jin dadin da yayi a duniya manzo Allah yace za a zo da wanda yafi kowa talauci yafi kowa kunci a rayuwa ta duniya za a tsoma shi aljanna tsomawa daya sai a fito da shi sai a tambaye shi a ce masa shin wani tsanani ya taba wucewa da kai a duniya zai rantsuwa da Allah shi bai taba ganin wani tsanani ba a rayuwarsa saboda wannan jin dadi da ya shiga na aljanna kwata kwata ya mantar da shi duk wata wahala da ya sha a duniya to dan haka anan Allah yake nuna mana cewa walal akhiratu lalle gida na karshe ita ce aljanna ubangiji ta'ala yace akbaru darajatin ita ce mafi girma ga daraja in ma wani matsayi mutum yake nema to matsayi na lahira shine matsayi na hakika duk wani matsayi da bawa yake samu a duniya matsayi ne wanda yake karade yana da farko yana da karshe to shi kuma matsayi wanda Allah yake kai bawa a lahira dindindin ne duk darajar da Allah ya dauka ka bawan shi a gidan aljanna to dindindin ne ba maganar a sauke shi amma duk matsayin da aka kai ka a nan duniya zuwa wani lokaci za a sauke ka a kawo shi ma ya taka rawar sa ya wuce wani ya mai gurbi shi ne sai ya ce wa akbaru tafdila ubangiji ta'ala yace shine kuma mafi girma wato ga tafdilan wato shine fifiko kenan ita tafi fadala a wajen ubangiji subhanahu wata'ala shi ne sai ya ce la taj'al ma allahi ilahan akhar kada ka sanya wani abun bauta na daban tare da ubangijinka ma'ana kada ka bauta ma wani tare da Allah an gane ku sai yace fatakahu da mazmuman makzula in har ka bauta ma wani tare da ubangiji subhanahu wata'ala kai shirka da shi zaka zamanto mazmuman abun zargi makzula kuma abun tabarwa mun kuma kenan zata zamanto wuta wali ya zibillahi nan wato ana tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro a farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ake hani amma wa ake nihi ake hani ana al'ummarsa shine aka ce masa la taj'al ma allahi ilahan akhar karka sanya wani abun bauta na daban abinda ake nihi da ilahan anan ai ma abudan kada ka sanya wani abun bauta na daban ma allahi tare da ubangiji kenan kana bauta ma allah kana bauta ma wani sai ya ce fataqa'u da mazmuman makhzula sai ka zamanto mazmuman abun zargi makhzula abun tabarwa kenan baka da rabo a gobe kiyama domin duk wanda ya mutu matsayin yana shirka wal iyazu billahi Allah ya haramta masa gidan aljanna wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ubangiji ta'ala ke cewa wa qada rabbuka ubangijinka yayi umarni Allah ta'abudu kada ku bauta ma kowa illa iyyahu face shi lafazin alqada'u anan bi ma'ana al'amr wa qada rabbuka ay amara rabbuka ubangijinka yayi umarni wanda bayani ya gabata a didi fada ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wa qadaina ila bani isra'ila anan alqada an gane ma'anar shi kenan anan ay a'lamna wa akhbarna amma lafazin alqada'u anan ma'anarsa shine al'amr wa qada rabbuka ay ubangijinka yayi umarni Allah ta'budu illa iyyahu kada ku bauta ma kowa face shi sai yace wa bil walidaini ihsana uwa da uba ku kyautata musu matukar kyautatawa anan an shahi fi'il sai aka wanzar da wato maf'ulun bihi anan maf'ulun mutlaq ne aywa ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautata ma mahaifa matukar kyautatawa anan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hada tsakanin haƙƙinsa da haƙƙin mahaifa kamar yanda haka ya maimaito a baya tun a fadarsa wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allah wa bil walidaini ihsana ubangiji ta'ala yace ba su labari lokacin da muka rike alƙawari na jikokin yaqubu alaihi salam ubangiji ta'ala yace musu kada ku bauta ma kowa face ubangijin da ya halicce ku sannan sai yace wa bil walidaini ihsana uwa da uba ku kyautata musu matukar kyautatawa sannan haka ya koma fada a cikin suratul nisa wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana ku kadaita ubangijin ku a cikin ibada kada ku hada bautarsa da wani kada ku hada bautarsa da wani abu sai yake cewa wa bil walidaini ihsana uwa da uba ku kyautata musu matukar kyautatawa haka a cikin suratul an'am qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana da yace kada ku hada bautar ubangijin ku da wani abu sai yace kuma uwa da uba ku kyautata musu to aka zo nan wuri na hudu sai yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangijinka yayi umarnin cewa kada ku bauta ma kowa illa iyyahu face shi sai yace wa bil walidaini ihsana uwa da uba ku kyautata musu anan kasancewar haƙuƙuwa ne daga cikin haƙuƙuwan da suka fi kowane haƙƙi girma akan bawa sune ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗe mana su a wannan aya domin menene hikima da Allah ya haɗa tsakanin haƙƙinsa da haƙƙin mahaifa malamai suka ce abu na farko kada mu manta ubangiji subhanahu wata'ala shine ya halicce mu kuma shine yake azurta mu shine yake ba mu iskar da zamu shaka kuma shine yake gudanar da lamuran mu shine ya dora mana dokoki kiyaye wannan dokoki amfanin shi zai tabbata akan mu a nan duniya da makoma lahira dan haka kenan da mu da mahaifan mu gaba daya ubangiji ta'ala shi ya halicce mu kuma shi yake azurta mu dan haka haƙƙin shi yake sama da haƙƙin kowa an gane ku sannan abu na biyu malamai suka ce kada mu manta ubangiji subhanahu wata'ala wato shine mai ni'ima akan bayinsa ma'ana duk wani abin da bayi suke cikin sa na ni'ima to ubangiji subhanahu wata'ala ne ya jaddada musu dan haka a farko kenan wane ne ya cancanta a gode masa ubangiji subhanahu wata'ala da mu da uwayenmu gaba ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala shine yake ni'imtar da mu ya samar da mu da ni'imar sa sannan yake jaddada mana ni'imomin sa wanda sun wuce a lissafa abu na uku malamai suka ce ubangiji subhanahu wata'ala shine mahaliccin kowa da komai shi ya halicci bayinsa kuma shi yake tarbiyyantar da su akan manhajin sa an gane ku shi yake tarbiyyantar da su akan manhajin sa kenan shi yake shiryar da bayi game da bin dokokin sa to dan haka anan kenan in muka kalla a farko dai Allah shi ya halicce mu shi yake azurta mu to anan wane ne sababin samuwar mu a ban kasa uwa da uba Allah shi ya halicce mu ya halicci uwayenmu to amma wane ne sababin samuwar kowane da a duran kasa uwa da uba kowa an same shi ta hanyar uwa da uba kenan kamar yanda Allah shi ya halicce mu a babu mu to uwa da uba kuma su ne sababin samuwar mu saboda su suka haife mu kaga anan kenan bayan haƙƙin Allah sai haƙƙin wa sai haƙƙin mahaifa tunda Allah shi ya halicce mu to uwa da uba kuma su ne sababin samuwar mu to anan ubangiji ta'ala shi yake azurta mu shi yake azurta mahaifan mu to anan a lokacin da muna yara misali wa yake ne samu mana ci da sha da sutura da komai abin da muke bukata a rayuwar mu uwa da uba domin Allah shi yake azurta bayin sa to amma da wane ne yake kokarin ya samu masa ci da sha da sutura da duk abin da yake bukata a rayuwa uwa da uba sannan idan muka kalla abu na uku da Allah ya halice mu shi yake tarbiyantar da mu don haka yake da suna ar-rabb mai tattalin bayin sa kenan ya tarbiyantar da su ya shirye da su akan tafarki madaidaici to uwa da uba anan kamar yanda Allah shi yake tarbiyantar da bayin sa yake dora su akan tafarki madaidaici to uwa da uba su ne kuma waɗanda Allah ya dora musu nauyin tarbiyantar da yaya kaga anan kenan ta hanya uku malamai suka zakulo hikima wadda take nuna cewa dalilin da yasa Allah yake hada wato haƙƙinsa da haƙƙin uwaye dan haka bayan haƙƙin Allah babu wani haƙƙi mai girma akan da sama da haƙƙin uwa da uba an gane ku to shine anan ubangiji subhanahu wataala da yace ubangijinka yayi umarni kada ku bauta ma kowa face shi sai yace wabil walidaini ihsana uwa da uba ku kyautata musu matukar kyautatawa domin shi ya halice ku ya halice uwayen uwa da uba kuma shine sababin samuwar kowa ubangiji ta'ala shi yake azurta kowa da komai uwa da uba sune sababin kenan arziki wanda yake nada domin su suke nemo masa tarbiya Allah yake tarbiyantar da bayin sa yake musu dace game da bin tafarki madaidaici amma uwa da uba sune sababi su suke nuna maka abin da ya dace kai tun kana yaro kuma suna nuna maka abin da bai dace ba su nuna maka wane ne ubangijinka su nuna maka yanda zaka bauta masa su dauke ka su kai ka makaranta wanda zaka koyi addini to shi da sai yace imma ya bulu ganna inda kalkibara ahaduhuma aw kilahuma ubangiji ta'ala yace idan ɗaya daga cikin mahaifanka ko kuma mahaifan gaba ɗaya uwa da uba suka kai matsayi wanda yake na girma da dattijantaka su karfinsu ya kare kai kuma karfinka ya kawo ubangiji ta'ala yace fala taqullahuma uf kada ka ce da su Allah wadai duk da cewa Allah wadai kalima ce wadda take ta kai matuka a wajen muni a Hausa amma abinda ake nihi da al-uf shi ta ce kalima wadda take koma baya game da duk wata kalima mummuna a larabci a yaren mu na Hausa babu wata kalima mummuna koma baya a cikin duk wata mummunar kalima sama da tsoki an gane ku ai an san tsoki ko kamar misali da mutum zai yi tsoki to wannan kalima ce wadda take mummuna wannan ita ce koma baya kamar a iya abin da muka sani to daidai da tsoki baya halatta kama mahaifanka a bangaren fada kenan daidai da tsoki kamar mutum da zai ce wannan to bai dace ba mutum ya ma mahaifansa a bangaren aiki malamai suka ce daidai da watsa hannu da zaka yi haka baya halatta kama mahaifanka kaga dai mutum ya maka haka wannan shine koma baya a cikin duk wani aiki wanda yake mummuna mutum in ya watsa hannu kenan ya banzatar da kai ya nuna kai ba kowa bane ba to daidai da watsa hannu ko tsoki baya halatta mutum ya ma mahaifansa shine anan yace fala taqullahuma uffin ubangiji ta'ala yace kada ka ce da su wato uff an gane ku ubangiji ta'ala sai yace wala tanharhuma kuma kada ka tsawatar da su kada ka kyare su wa kullahuma qawlan karima ubangiji ta'ala yace ka fada musu fada wadda take kikkiawa fada wadda take ta girmamawa anan me yasa domin dabi'ar dan adam ce kuma wanda bai jahilci addini wanda bai karanci addini kana ganin cewa kai karfinka ya kawo ka riga ka zama wani abu su kuma mahaifanka kenan karfin su ya kare to anan duk dawainiyar da kake ma mahaifanka duk wani kai ka wanda kake musu ubangiji ta'ala ya hane ka daidai da tsoki karka musu in ta bangaren aiki ne daidai da watsa hannu ubangiji ta'ala ya ce karka musu in zaka ma mahaifanka fada ubangiji ta'ala ya ce ka musu fada wadda take ta girmamawa fada wadda take kyakkyawa ubangiji ta'ala sai ya ci gaba da cewa waqfid lahum janaha dhulli wato ka kaskanta musu sasanni wanda yake na kaskanci shine malamai suka ce alini shani baka lahuma wakhba ma'ana ka tafsasa sasannin ka ga mahaifanka ka kaskanta kai shine Urwa ibn Zubair sai yake cewa lillahuma hatta la tamtani a an shay'in ahibba. An gane ko? Ahabba yake cewa ka kaskanta sasanninka, ma'ana ka sassabta halayenka ga mahaifanka, kada ka ki daidai da wani abu da mahaifanka suke so ka aikata musu ko mun kankanta shi inde ba Allah ya hana ba, to kai kokari ka aikata. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce waqfid lahumu janahadh-dhulli, ka kaskanta musu sasanni na kaskanci, ma'ana ka kaskanta halayenka da dabi'unka ga uwaye. Wannan aya ba tana nihin cewa ka duka ka gaida mahaifa, an gane ko? Domin dukawa a gaida mutum ko ma wane ne, wannan haramun ne a shari'ar mu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita. Hadisi ne sahihi, sahabin ya tambaye shi yace ya rasulullahi, idan ɗayan mu ya hadu da dan uwansa shin zai duka masa? Manzon Allah yace a'a. Kuma ya faɗa manzon Allah yake cewa da na kasance mai sanya wani ya duka ya ma wani sujada, manzon Allah yace da na umarci mace cewa ta ma mijinta sujada. Law kuntu amiran ahadan an yasujida li ahadin la amartu almar'ata an tasujida li zawjiha. Manzon Allah yace da a ce zan iya sa wani ya duka ma wani, manzon Allah yace da na sa mace ta duka ma mijinta saboda girman haƙƙin shi wanda yake kanta. Idan mutum yana zaune in gaida shi za kai ba laifi bane ba ka zauna, amma mutum yana tsaye ko yana wannan ka duka da sunan gaisuwa, wannan haramun ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi, ɗayan mu idan ya haɗu da ɗan uwansa a yin haniya lahu shin zai sunkuya masa? Manzon Allah yace la, lako in tazo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzansa, ko mu ce in tazo daga wanda yake na sama da kai, to abinda take fa'idantarwa shine haramci kai tsaye. Sai an samu kenan karina da za ta sarrafa ta, alhali ko anan babu. To dan haka anan duk wanda ya fassara cewa ana nihi a sunkuya ma mahaifa da wannan aya, to ra'ayinsa ne, ya fassara ayar da ra'ayinsa. Babu malamin da ya fassara wannan aya da wannan ma'ana na cewa a duka ma mahaifa, ba haka ake nihi ba. An gane ko? Mahaifa suna buƙatar kyautatawa da girmamawa, duk abin da zaka musu ka musu abu wanda yake na girmamawa da darajantawa ta fuskar faɗa da aiki. Menene amfanin ka duka musu kuma alhali baka kyautata musu? To shine yace waqfid lahum janahadh-dhull min ar-rahma, Ubangiji Ta'ala yace ka kaskanta musu sasanni na kaskanci, ma'ana ka sassauta halayenka da dabi'unka, kayi biyayya ga mahaifanka min ar-rahma saboda tausaya musu. Wa qur rabbirhamhuma, kace ya Ubangiji na ka ji kan mahaifana, kamar rabbayani sagira, kamar yanda suka tattare ni suka tarbiyyantar da ni ina karami. Wannan kenan in mahaifa mu'minai ne musulmi ne za ka yi musu wannan addu'a, sawa'an suna raye ko suna mace, dan ma mahaifa addu'ar cewa Allah ya gafarta musu, Allah ya ji kansu, bai keɓanta ba cewa sai sun mutu. In suna raye haƙƙi ne nasu kai ta musu addu'ar cewa Allah ya gafarta musu, Allah ya ji kansu, idan mu'minai ne. Idan ku ba mu'minai bane ba, iya addu'ar da za ka musu in suna raye shine kai musu addu'ar Allah ya shiryar da su. Domin haramun ne duk wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala ai masa addu'a ta roƙon gafara da rahama, sawa'an yana raye ko yana mace. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa ma kana lin-nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu quli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la awwahun hali. An gane ku? To shine yace wa qur rabbirhamhuma, kace ya Ubangiji na ka ji kan mahaifana, kamar rabbayani sagira, kamar yanda suka tattale ni ina karami. Wannan addu'a kuma babu mahallin da ya dace ba waye sama da lokacin da goshinsa yake kasa a cikin sujada, sallah ta farilla ko ta nafila. An gane ku? Kenan, amma ba za ka karanta ta ba akan yanda ta zo akan nassi na Alkur'ani, ka ringa cewa rabbirhamhuma kamar rabbayani sagira, sai dai ka ce rabbirham walidayya kamar rabbayani sagira. Idan ka ce rabbirham walidayya, kaga wannan ta fita daga cikin layi na tilawa ta Alkur'ani. Ko kuma ka ce Allahumma rahham walidayya kamar rabbayani sagira, ya Ubangiji na ka ji kan mahaifana kamar yanda suka tarbiyyantar da ni ina karai. Wannan haƙƙi ne na mahaifa, sawa'an suna raye ko suna mace, dole ne dan su yi musu addu'a. wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin Bani Salima yace ya rasulullahi yace wai shin akwai wani abu da ya rage a kaina na haƙƙin mahaifana bayan mutuwar su manzon Allah yace kwarai mahaifanka suna da haƙƙi akan ka bayan mutuwar su abu na farko manzon Allah yace as-salatu lahumma wal istighfaru lahumma manzon Allah yace as-salatu alaihima wal istighfaru lahumma kai as-salatu lahumma kai musu addu'a wal istighfaru lahumma kuma kai roƙa musu gafara ta ubangiji kaga mahaifa in Allah ya musu rasuwa to haƙƙin wannan yana girmama dole ne dai ta yi musu addu'ar cewa Allah ya gafarta musu Allah ya yi musu rahama tare da cewa suna raye ma suna da wannan haƙƙi ya yi ta musu addu'a sannan abu na biyu manzon Allah ya ce masa infazu ahdihima zartar da alƙawarin su duk abin da suka yi wasiyya sai ka tsaya ka auna in dai wasiyyar bata ci karo da abinda Allah ya faɗa ko manzansa to dole ne ka zartar da wannan wasiyya idan uwa da uba suka ce bayan raina kada kai kaza ko kuma kai kaza abinda suka ce kada kai in dai ba Allah bane ba yace kai ko manzon shi yace kai to anan dole ne kai musu biyayya duk abinda mahaifi yace wa ne ko bayan raina kar kai kaza in dai ba Allah bai ce kai abin ko manzon shi dole ne ka zartar da wannan wasiyya ta suka cika musu alƙawari an gane ku idan kuma wani abu ne suka ce kai sai ka tsaya ka kalla in dai ba abinda Allah ya hana bane ko manzon shi to dole ka cika musu wasiyya suka cika alƙawarin su ka zartar da wannan abu wannan shine haƙƙi na biyu haƙƙi na uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa sadar da zumunta zumuntar da ba a sadar da ita sai a sababin su ma'ana duk wasu dangin su kenan na wajen uwa da na wajen uba duk wanda ka hada danganta da su ta bangaren uwa da uba dole ka ci gaba da sadar da zumunta da su koda bayan mutuwar mahaifanka duk wanda aka ce wani da shi da mahaifiyarka kaza suke wani da shi da mahaifinka kaza suke ƴan uwan su ne to wannan dole ka ci gaba da sadar da zumunta bayan mutuwar su wanda kafin ma mutuwar su dole ne ka sadar da wannan zumunta abu na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa wa ikramu sadiqaihima wato girmama abokan su kenan duk wanda aka san waɗannan kawayen mahaifiyarka ne tun suna raye tare suke to ko bayan mutuwar su dole ka ringa bibiyar su da ziyara kana yi musu kyauta kana kyautata musu haka nan waɗanda suke abokan mahaifinka amunnan shi wanda suna tare suna faduwa suna tashi to ko bayan mutuwar shi yana da haƙƙi suna yana da haƙƙi akan duk wasu abokan shi kenan ka ringa bin su kana kyautata musu ta fuskar fada da aiki to shine anan Ubangiji ta'ala ya nuna mana haƙƙi daga cikin haƙuƙuwan mahaifa shine yi musu addu'a ta cewa Allah ya ji kansu Allah ya yi musu rahama Allah ya gafarta musu sawa'an suna raye ko suna mace wannan babban haƙƙi ne na mahaifa akan da sai yake ce tare da cewa akwai hadisai waɗanda suke nuna girman haƙƙi na mahaifa bayani akan su zai zo a darasi na gaba sai yace rabbu kuma a alamu bima fi nufusikum ubangijin ku shine masani game da abin da ke cikin zukatan ku na wato biyayya ga mahaifa ko kuma zai yi musu rashin da'a duk abin da yake cikin zuciyarka wanda ka kunshi in ma na yin biyayya ga mahaifa ko rashin yi musu biyayya to ubangiji subhanahu wataala yana sanar da haka in ma mujamala ce kake an gane ko domin akwai wani baya tashin kyautata ma mahaifansa sai in yana son wani abu in yana son a bashi wani abu ko kuma ganin idan wani zai tsaya ya ringa ma uwayen shi biyayya yana kyautata musu yana musu wani abu to Allah ya san da haka in dan shi kama uwayenka biyayya ya sani in kuma dan neman wani abun duniya su baka ko dan neman wani abu to Ubangiji subhanahu wataala yana sanar da haka shine yace rabbu kuma a'lamu bima fi nufusikum ubangijin ku shine masani game da abin da ke cikin zukatanku kamar yadda wani dan uwa yake bani labarin wani dan uwansa ne wani daga cikin ƴaƴan mahaifiyar Allah ya masa rasuwa yana da dukiya da bai kula da mahaifiyar ko gaida ta baya zuwa ne sai da yanzu da ya san ta ce to su ta ci wani abu wanda yake na gado a wajen wancan dan sannan yanzu yake zuwa wajen mahaifiyar yana mata biyayya ya san tana da kaso a cikin dukiyar kanta to kaga anan yanzu wani kyautatawa in yayi kaga in ba ubangijin da yake masani abin da yake cikin zukatan bayan shi wani zai iya dauka cewa wani mai biyayya ne ga mahaifansa to in kai dan Allah biyayya ga mahaifinka Allah ya san abin da yake cikin zuciyarka in kuma kai saboda wata maslaha wani abu da kake nema to ubangiji subhanahu wataala yana sane da haka kenan wannan jin kunni ne Allah yake mana biyayya ga mahaifa ibada ce wadda take mai girma duk abin da zamu yi na kyautatawa ga mahaifin mu yi dan Allah dan neman sakamakon shi a ranar kiyama ba dan wani zargin jama'a ba dan neman wani abu a wajen su ba dan neman wani abu ba mu yi saboda ubangijin mu ne subhanahu wataala ya umarce mu ya dora mana nauyin mu biyayya ga mahaifin mu shine yace rabbukum ubangijin ku a'lamu shine masani bima fi nufusikum game da abin da ke cikin zukatan mahaifi koda kafiri ne yana da haƙƙi akan dan shi dole ya masa biyayya dole ya sadar da zumunta da shi kamar yanda bayani zai zo nan gaba sai yace in takunu salihina ubangiji ta'ala yace in har kun kasance na ƙurai kenan biyayyar da kuke ma mahaifanku kuna yi dan Allah fa innahu kana lil awabina ghafura ubangiji ta'ala ya kasance mai matukar gafara ga masu komawa gare shi da tuba in har da kun ma mahaifanku rashin biyayya to a yanzu kuka gyara ubangiji subhanahu wataala ya yabe muku duk abin da ya gabata kenan nan jan hankali ne Allah yake mana in ma a da mutun yayi rashin biyayya ga mahaifansa ya tuba zuwa ga ubangiji yake kyautata musu to ya tabbatar da cewa ubangiji ta'ala ya gafarta masa abin da ya gabata dan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك